Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku da wannan maraicen talata 5 ga watan Afrilu ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna jin mu ta internet a voahausa.com da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa na kan batun tabarbarewar ilimi a jahohin arewacin Najeriya inda zamu ci gaba da misalin jahar Bauchi kamar yadda wani marubuci ya fallasa a Sahara Reporters. Muna tafi da ci gaba muhawarar da kuka fara ji a makon jiya.
A kasafin kudi ilimi shine aka bashi kaso mafi tsoka.
Ba ma za ka hada kudu da arewa ba saboda sun bar mu nesa ba baya ba.
Bauchi local government kauyuka da yawa daliban ma a waje suke karatu a karkashin bishiya.
Mu dai fatan da muke yi a zo da ingantaccen policy.
Shin gwamnatin jihar Bauchi ta ma san da wannan tabarbarewar ilimi a yankin?
Kwanaki shi gwamnan ya kafa komiti wanda yake karkashin mataimakinsa kuma har yanzu shine cewa ma commissioner na ilimi na jihar Bauchi. Muna fatan zai amfani da wannan daman da ya samu wajen daukaka ilimi ba ma a cikin garin Bauchi ba. Ya zama to cewa gabaki ɗaya jihar Bauchi.
Ko ta yaya za a yi amfani da dala miliyan 58 ɗin da gwamnatin Amurka ta tallafa wa tsarin ilimin jihar Bauchi da su a kwanakin baya?
Wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a jihar Bauchi.
Tobaitin duka wannan muna ta yi da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ina kuka yi son kai 'ya'yanku su yi karatu tsakanin makarantar kuɗi da ta gwamnati. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa.
A Facebook mun yi muku tambayar cewa da makarantar kuɗi ta biya da kuma makarantar gwamnati ina kuka fi son kai 'ya'yanku su yi karatu? Ga amsoshinku.
Gaskiya makarantar kuɗi tahi saboda makarantar gwamnati babu wani karatun kirki. Misali a nan shine a jihata ta Kaduna wasu malamai yau watanni 8 wasu watanni 6 zuwa 5 ba a biya su albashi ba. To ta yaya za a samu ingantaccen ilimi? Kuma gwamna Meru sau ya ce in ya kafa gwamnati zai dawo da 'ya'yansa makarantun gwamnati har yau din nan bai dawo da su ba. Babu wani jami'in gwamnatinsa da ya dawo da nasa yaran makarantun gwamnati. Saboda haka shugabanni a rika cika alkawari. Sako daga Lawal Muhammad Hakimi Marmara Road unguwar Shanu Kaduna Najeriya.
Makarantar kuɗi zan kai yarona saboda makarantar kuɗi an fi kulawa da yara da kuma sanin me ake ciki. Amma makarantar gwamnati ba ta saka ido cikin harkokin makarantar. Bayan haka, malamai ba su rike aikin tsakani da Allah ba, kuma babu kyakkyawan mataki da ake ɗauka a kansu. Shi ne dalilina. Sako daga Mudassir Yahaya, mazaunin garin Jalingo, Taraba State.
Yau da gobe, a gaskiya makarantar gwamnati ta yi makarantar kuɗi ta hannoni da dama, kama daga malamai, karatu, kayan aiki da sauransu. To amma kuma gwamnatin bata gyara ba balle har a samu duk waɗannan abubuwa. Dole sai a ta kuɗin ne za a samu abin da ake nema. Allah dai ya kyauta. Sako daga Shamsuddin Ishaq Jos.
Yau da gobe, ai samu nagartaccen ilimi sai private schools. Sai kaga yaro ɗan nursery 1 ya iya karatun Turanci da Hausa. Amma wallahi a makarantun gwamnati sai ka samu yaro ɗan primary 6. Amma wallahi bai iya rubuta maka sunayen mutane balle ma karatun Turanci. Sako daga Kabir Zakari.
Allah sarki, so ba samu ba. zan so kai yara na makarantar gwamnati domin shi nayi nima sai dai matsalar halin ko in kula da ake nuna ma makarantin sakamakon rashin tausayi kishi da kuma tsoron Allah Allah ya sa a gyara amin sako daga Sa'ad Kagarku
VOA ai shakka babu na san kowa zai ce yafi son makarantar kudi sai dai abinda ba mu fahimta ba shine yawan kai ƴaƴan mu makarantun kudi shine ke ƙara taimakawa wajen lalacewar ta gwamnatin Allah dai ya sa mu gane kuma mu gyara amin sako daga Abdullahi Gambo daga Kaduna Nigeria
makarantar kudi domin a zahirin gaskiya alhorma ta kashe makarantar gwamnati wanda zaka ga an dauki mutum aiki ba bisa cancanta ba kuma a hakan ma ba sa zuwa wajen aiki dan dai kawai suna da wani a gwamnati na taba koyarwa a makarantar kudi wanda ko bani da darasi sai na je makaranta daga karhe 7 da rabi na sahe zuwa 1 da rabi na rana a primary makarantar in malami ya shiga aji sai an tashi ya hita kuma malamai uku ne a kowane ajin primary in ɗaya yana koyarwa biyu suna lura da yara sako daga Bahari SA Bailey
Indai za a faɗi gaskiya ko kwamishinan ilimi bai so ya kai ɗan shi makarantar gwamnati ballantana ne amma in mun ga manyan jami'an gwamnati suna kai ƴaƴansu makarantun gwamnati mu kuma sai mu fara sha'awar sa namu ƴaƴan sako daga Salihu Musa Sadau
Yau da gobe a gaskiya tsakanin makarantun kuɗi da na gwamnati abu ne kamar akwai da babu domin ko lokacin tashin su ma ba ɗaya bane wallahi ni kam na hisan na kuɗi sako daga makinta Alhaji Goni Difa
Hakika ni a nawa ra'ayi ƴaƴana su je makarantar gwamnati dalili kuwa shine akwai ƴaƴan yayana su hudu biyu suna makarantar gwamnati biyun kuma suna karatu a makarantar kuɗi da muka yi musu interview sai muka fahimci cewa waɗanda suke zuwa ta gwamnati sun fi ƙwarewa ta hanyoyi da dama sako daga Rulwana Ibrahim London Uba
Yanzu kuma ga zauren matasa da cigaban muhawara akan tsananin tabarbarewar ilimi a jihar Bauchi a karkashin jagorancin Abdulwahab Muhammad wato wakilin mu na jihar Bauchi mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Bauchi Comrade Sabo Muhammad mai tallafa ma gwamnati a wannan yada labarai zai karasa bayanin da ya fara yi a makon jiya
A wannan wata goman da akai akwai malamai da gwamnatin da ta wuce ta dauka wajen su 430 wanda sun yi wata 7 suna aiki ba wanda ya biya su a haƙin su amma sabila da sanin darajar malanta a bangaren ilimi kaga gwamnatin jihar Bauchi gargashin shi gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ta biya kudi wanda ta biya su kudin su wata 7 kuma ya kusan kai miliyan 100 bayan haka gwamnatin nan da tazo ta samu akwai bashi sama da naira miliyan 200 da wani abu akan maganan cerwa a yanzu maganan da ake duk makarantun da suke jihar Bauchi musamman na kwana kowane wata ƴan kwangilan nan ana rage musu bashin da bai gaza naira miliyan 82 ba domin a ga cewa an warware matsalolin ilimi so kaga irin waɗannan abubuwa matakai da shi gwamnati ta dauka da kuma irin hankali take bayarwa ilimi to tabbas idan dai aka ci gaba da tafiya in Allah ya so in Allah ya yarda ilimi zai inganta a jihar Bauchi kuma jam'iyyar APC ma a sama karkashin General Muhammadu Buhari tabbas kwasafin kudi ya bai da hankali ne akan bangaren ilimi
haka ne batun shine an ware makudan kudi kuma maimakon kudin nan a ce an yi amfani da su sai ga ba a yi amfani da su wajen inganta ilimin ba maganan kenan zaka ga an jima ana tawaware kudi amma idan ka zo ka duba yanayin makarantun ba abin da zai tabbatar da ce maka an yi amfani da kuɗin ba shine yake magana
ai matsalan shine abinda jam'iyyar APC take faɗa kenan a tun daga sama har ƙasa cewa cin hanci da rashawa in ba a kauda shi ba tabbas zai kashe Najeriya wannan shine matsayin General Buhari kuma shine yekun da yake wa gwamnonin APC musamman da suke mulki a Najeriya kuma kaga gwamnatin APC ta tayar ta tashi haikan wajen faɗa da cin hanci da rashawa tabbas in aka yaki da cin hanci da rashawa dukkan waɗannan nuku-nuku da ke bangaren ilimi a yana nuna maka yanda al'umma suka lalace ne da kuma al'amura suka lalace amma alhamdulillah kaga ko a jihar Bauchi yanzu ana nan ana ta bincike akan takardu da kuma yanda aka dauki malamai da waɗanda ba su da alaka da harkan nan na ilimi kamar yanda shi wannan malami ya faɗa akwai wanda ba su da ilimi abinda ake kira pedagogy of education ba su da alaka na sani akan hargan ilimi, kuma ana nan ana koyar da su, kuma ana nan ana cire su, kuma in tafiya yi tafiya dole a samu yanda za a yi goge ni in goge ka da makarantan gwamnati da kuma makarantu masu zaman kansu. Because idan gwamnati ta inganta ilimi kuma ta zuba ido akan ilimi, da kansu makarantu masu zaman kansu da su mutu, domin ba da su iya goge ni in goge ka kamar yadda ake samu a Malaysia, kamar yadda ake samu a nan Egypt, kamar yadda ake samu a nan.
Na ga Malam Aminu Sidi shi mai fafutukan kare wato bangaren ilimi. To gare ka.
Assalamu alaikum. A gaskiya wato idan kai maganan kare ilimi ba ma za ka haɗa kudu da arewa ba, saboda sun bar mu nesa ba baya ba. Abin takeici kuma sun ga waɗannan harka na Boko Haram da lalata lamura a arewa, wanda suke son western education din ma suna tsoron shiganta, sai ya daɗa mai da mu baya. Na uku kuma sai zama tattalin arziki tamu ne da tabarbarewa, sai zama na kaman inda malam ya fara magana cewa karatun babu ingantaccensa, saboda me? Saboda waɗanda suka kware din ba su cika shiga cikin ta ba. Kuma aka zo maimakon mu tsara namu ta arewa da nan Bauchi, Pivotal da Teachers College nan sai suka rushe mana su. Wannan ma ya kawo cikas ba dan komai ba. Tsarin ƴan kudu sun yi nisa a irin waɗannan abubuwa. Masu NCE sun yi nisa, masu degree sun yi nisa, sun kware a kuma fannin wannan koyarwa. Nan ba a gama ba, waɗanda suke ciki ma ba su gama farfadowa da wannan bitan da aka musu ba. Sai aka ce a soke shi gaba ɗaya. Wannan Pivotal da ainihin teaching na wannan O level na Teachers College, sai aka ce duka an rushe su. Sai dai kawai mutum NC kai tsaye, mutumin da ya secondary bai da background din methodology na ainihin teaching method din, bai ma NC ba, ko dan degree ne, dole ya samu wannan ideology din wannan method din, to ba su da shi. Sai zama na kuma siyasa ya shigo. Abin takeicin shine zaka samu ƴaƴan ƴan uwa mata da maza zaka zo ka samu a cikin binni, kowa yake son zama. Zaka ga makaranta guda mata sun kai kusan 30. Idan ka zo ka samu taburma kawai suke shimfiɗa. Idan ka zo verification waɗannan a tantance waye cikakkun malaman ma babu su daidai. Wata ta zo da gidanta, wata ta zo da tunkuzanta, wata ta zo da kuli-kuli, Allah Allah take abuga kararawa ta karɓo kobo-koban yara, amma ba ta shiga tace shi nan ba. In ma ta da wannan one lesson plan da ka samu babu shi. Ka ce mata ka tsiye mace ko namiji sabon ma'aikacin malami a wurin, ka ce nuna maka lesson plan din sa na sati, babu shi.
To amma ko din nan kun taba jawo hankalin gwamnati akan waɗannan abubuwa da kuka lura da shi?
Wancan karni mun jawo, kuma a gaskiya sun yi kokari. A lokacin da muka yi complain muka rubuta a rubuce, suka dauka ƙarya ne da suka fito musamman su beb zaga makaranti, sai suka gama ganin mu gaskiya ne. Zaka zo ka samu primary ne guda daya, da ya ce maka malamai 50 a wurin, amma an kaje kauyuka kusa-kusa da Bauchi, wallahi zaka samu babu kowa. Sai aka yi fatali da su, aka yi transfer, aka jajjefa su wuraren da ba su taba tsammanin za su je ba, domin su inganta wannan abubuwa din. To amma me zai faru? Farko aka fara monitoring, ana dan lalleka waɗannan wuraren, suna zuwa, in suna zuwa akai-akai suke zuwa, adadin malaman da aka tura suna zuwa. Kafin ka ce kobo sai ka samu cewa kowanne, saboda siyasa, wane ya kama kafan wane, wane ya dawo cikin gari.
To idan na dawo gare ka kai marubuci, shin gan dai cewa har kana da wasu sani akan yanda yanayin abubuwa suke nan jihar Bauchi, shin wannan rubutu naka ya takaita ne kawai a cikin garin Bauchi, ko dai ka dan zagaya wasu wurare, mai yiwuwa ma kana da wasu kididdiga na yanda sha'anin wa'annan makarantu suke?
Na'am, alhamdulillah. Wato ba cikin ƙwaryar Bauchi kawai na zaga ba, amma a rubutuna na ba da misali ne kawai da ƙwaryar Bauchi, cewa nake idan ƙwaryar Bauchi fadar gwamnatin jiha, inda duk bako da ya shigo daga wajen gari nan zai fara zuwa, sai aka samu a fadar gwamnatin ga yadda al'amura suke, to idan ka je kauye me zaka gani? Alhaji Abdul Wahab, ina tabbatar maka a Bauchi local government akwai kauyuka da yawa wanda bazan iya kirga masu a nan ba. In fact, daliban ma a waje suke karatu a karkashin bishiya, kuma da yardan Ubangiji rubutu na gaba da zan wallafa zai tabbatar da haka. Bayanin da jami'i da ke wakiltan gwamnati ke cewa shine wai har ma sun fara biyan waɗanda gwamnatin baya ta dauke su watanni 8 da suka wuce, to ban san yaushe suka fara biya ba. Iya sani na har yanzu ba a biya su ba, suna nan a ƙasa. Sannan wato babban issue shine mun yadda babu kuɗi a yanzu, mun yadda gwamnati ta zo a wani yanayi na wahala, kuɗin mai fetur ya faɗi, kuma mun yadda talakawan Najeriya sun yi amanna cewa abinda janar Buhari yake a sama na kyautata al'amura ba ma a ɓangaren ilimi ba kawai, mun yadda da shi. Amma abin tambayar anan shine idan ka dawo a jihar Bauchi me ake yi a ƙasa? Malamin nan ya gaya mana wani takamaimai, akwai wani articulated policy da gwamnatin jihar Bauchi cewa ga al'amuran nan babu ba zai faɗa ba, ko commissioner ilimi ne yazo nan ba zai faɗa ba saboda babu. Ina tabbata babu, ka gane? Ba wai ban abubuwa ne da is obvious, kowa ya san da su ana bibiya. So abinda nake cewa shine na yadda zamu ma gwamnati uzuri tunda yanzu ta shigo, is too early to judge her, na yadda da haka. Amma abinda ke damun mu shine abubuwa da ke a ƙasa yanzu, an ce Juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganinta, abubuwa da suke ƙasa so far ba su nuna cewa za mu ga abu mai kyau ba.
To me za ka ce kai?
To na faɗa maka na farko a kasafin kuɗi da yanzu aka sa hannu ran Juma'a, ilimin shi ne aka bashi kaso mafi tsoka. A zuwan wannan gwamnati na APC ƙarƙashin shi gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar, shekara 23 wannan kwalejin Abubakar ta fawo Balewa ta yi, wannan State Polytechnic Abubakar ta tare a Polytechnic, tana neman ta samu sahalewa na ma'aikatan da take da ta fara yin HND da degree, sai a wannan gwamnati aka samu. Yanzu magana nake maka akwai kwasa-kwasai sama da guda 13 wanda za a fara HND, akwai kwasa-kwasai wanda sun kai guda 5 wanda za a fara degree,
amma ginshikin makarantar.
Ina faɗa maka ai shine ai sai ka samu ƙwararren malami, malami shine makaranta, ka gane ko? So duk gatan da za ka yi wa ilimi in ba ka inganta malami ba, tamkar kana tafiya ne kana tsirara.
To amma an ce wasu malaman ma har yanzu da kace an
sun gani, wannan shi bai sani ba. Aini ina faɗa maka abinda nake da shi a rubuce wanda muke cikin gwamnati, an biya su sama da naira miliyan 93, an riga an biya wa ƴannan malamai wanda aka ɗauke su.
To malam mai kai, shin ka tabbatar min da cewa an biya wa malaman nan kuwa?
Eh, to akwai wanda suka samu, amma akwai wanda har yanzu ba su samu ba. Lallai gwamnati sun fara gwada cewa lallai za su yi. Mu dai fatan da muke yi, kamar yadda mai sharhin ne ya faɗa, ya kamata a zo da ingantaccen policy, a zo a yi ta, ba wai a yi ta takarda irin ta da ba. Kuma mun yadda lallai 20% na budget ɗin jihar Bauchi wa ilimi ne, to mu ganta a ƙasa. Yawwa.
To masanin ilimin kimiyyar siyasa Malam Yusuf Abdullahi Dabo, malami a kwalejin Abubakar Tatari Ali Polytechnic da ke Bauchi, ya amsa tambayar da cewa shin gwamnatin jihar Bauchi ta san da wannan taɓarɓarewar ilimi a yankin?
Kwanaki shi gwamnan ya kafa kwamiti wanda yake ƙarƙashin mataimakinsa, wanda yake mun san mataimakinsa nan mutum ne wanda yake mai ƙwazo da hazaka. Muna fatan zai yi amfani da wannan daman da ya samu, kuma har yanzu shi ne cewa ma kwamishina na ilimi na jihar Bauchi zai amfani da damar wajen ɗaukaka ilimi ba ma a cikin garin Bauchi ba, kuma amma ya zamanto cewa gabaki ɗaya jihar Bauchi, wanda ƙauyukan nan yana ɗaya daga cikin wurin da ya kamata a sawa ido sosai-sosai.
Malam Yusuf, galibi idan ka ji an yi magana an kafa kwamiti, wato zance ne wanda shi kenan ya sha ruwa kenan, saboda mun ga an kafa kwamiti sun yi 1000 a Najeriya, amma ba mu taɓa jin an ce ga sakamakon kwamiti, ko kuma in ma kwamitin ya ba da sakamako za a ga kamar waɗanda suka kafa kwamitin ba sa ɗaukan shawarwarin da kwamitin ya bayar.
Kusan Hajji Halima, abin da kika faɗin nan gaskiya ne. A lokacin da dama nakan gaya wa mutane wai an kafa kwamiti. Kwamitin nan da za a kafa nan na ɓata lokaci ne kawai, a kashe kuɗaɗe ne, wanda kuma a ƙarshe ba zai haifar da ɗawa mai ido ba. Yau duk abin da kwamiti za su yi idan suka miƙa shi wa gwamnati, ba dole ne gwamnati su yi amfani da wannan kwamitin ba. To abu mafi a'ala shi ne gaskiya su shugabanni su bi tsoron Allah, su sani cewa fa haƙƙi ne a kansu. Duk kwamitin da kuka kafa, idan kun akwai yadda a tsakani, ko kuma kun san cewa mutanen nan za su iya wannan aikin, shi yasa kuka ɗauki wannan nauyi kuka ba su domin su taimaka. So saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa duk gwamnatin da za ta bada wannan dama wa jama'a domin su kawo nasu gudumawan su ji tsoron Allah yi amfani da abubuwan da jama'an nan suka kawo shi. Kusan idan ma da a ce Halima ana son gaskiya a duniya, zancen ma wani komiti dinan duk wani zancen banza ne da bata lokaci. Su waɗanda suke saman sun san me yake gudana, za su iya yin sa. An sani yau ne ake ba yau ne ake ba. Mutanen nan kun yi karatu, kun san me yake gudana, kun san damuwan da suke gudana, kuna zagawa. Ai a matsayin ka na shugaba ba ma ka ba zama ya kamata ka yi a office ko kana zuwa nan ka je can yawon in ka a'a ya kamata ka zanna ne ka maida hankali ka duba me yake faruwa a jiharka, me yake faruwa a makarantunka. Daga nan ne za ka zanna sai ka ce to me za a yi. Kana da executive naka da sauransu, za ku zanna ku tattauna da sauran abubuwa. Amma a ce wai an yi wannan kwamiti da sauransu, wasu sukan yi ne zun kada a ce ba su yi ba. Amma mafiya yawansu wayannan kwamitin nan akan yi su ne akan ƙarya ba akan gaskiya ba. Inda gaskiyan ne abinda duk suka rubuta suka bada suka ce ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya kamata a yi shi. Ilimin nan dole ne ya zamanto cewa a ɗauke shi ilimi a bi yadda ya kamata, a samo masana su zanna su rubuta abubuwan da ya kamata su bada shawarwari. Idan suka bada shawarin nan kuma gwamnati su yi amfani da wayannan shawarwarin da suka bata. Amma kaito yau dai mutumin ƙauye ya zama sai ta Allah. Shi yasa za ki gansu yadda suke sai dai su dinga shigowa gari ana a taba ana menene wasu shirgi ne da dama haka, saboda an tauye musu nasu dama da suke da shi. Wanda yake idan aka tashi sai a ce musu ai ko baka ilimi ba za ka yi menene. Ai a musulunce ma an ce idan kana da ilimi Allah Ubangiji ya yanke maka talauci. Talauci kai da talauci har abada. Yaya Hajiya Halima za ki tsammaci malami zai yi wata da watanni ga yunwa na damunsa? Bayi da abin da zai ci, bayi abin da zai ba wa iyalansa. Kudin hayan gidansa ba zai iya bayarwa ba. Da wasu irin damuwani wanda za su zo, yaya kike tsammanin cewa malami zai taimaka wajen samar da ilimi wa yara? Wallahi ba zai yi ba. Saboda haka yana da kyau gwamnati ki inganta wa malamai musamman albashinsu. Kusan lokacin da aka taɓa gaya min wani albashi yadda ake biyan malaman primary a Ingila, kusan za ki ga shi yasa za ki ga ba ma degree ba, za ki ga mutum yana da masters wasu har PhD suna koyarwa a primary. Saboda me? Saboda ana ba su haƙƙinsu, ana wadatar da su yadda ya kamata. To idan da a ce a nan za a inganta, za ki ga mutane da dama waɗanda za su nuna sha'awarsu a wannan aiki na malanta. Saboda talaucin da malamai suke fama da shi, shi yasa za ki ga wani lokacin kamar a ƙauyuka za ki ga malami ya tara yara ma su je masa su aje gonan malam. Aje gonan malam. To malam ɗin nan ya rasa yadda zai yi. To a gaskiya zai dace a ce gwamnati ba ma jihar Bauchi ba, Najeriya gaba ɗaya su inganta ilimin kyautatawa wa malaman da suke koyarwa a primary school da ko da secondary school ɗin ne. Saboda idan aka yi haka ne kawai za a samar da ilimi ingantacce wa ɗalibai. Shi yasa za ki ga waɗanda suke makaranti na jama'a wanda ake biyan kuɗi kenan, ma yadda ake koyar wanda yadda ɗaliban suke sun fi inganci akan na gwamnati. Saboda na gwamnati kamar da na gaya miki sai kai ɗan wane ne ko ka cancanta ko ba ka cancanta ba sai a baka koyarwa. Sa'annan bacin haka kuma wani abu da zai sake baki ban ma zai baki mamaki shine cewa sai ki ga mutum ya cancanta amma saboda ba dan kowa ba sai a ce masa me zaka kawo, ka kawo kaza. To duk lokacin da aka fara irin wannan abubuwan nan, wallahi tallahi ba yadda za a yi a sami ilimi ingantacce a waje. To idan har ana so a samu shine a kyautatawa malami. Malami ya zamanto cewa yana fitowa test. Za ki ga wasu malaman in suka da saboda irin yanayin yadda suka sami kansu, za ki ga wani malamin bai wuce kayan da yake sawa kashi ba su wuce kwaya biyu ko kwaya uku ba. To irin wannan ma yara suna ganin sa kullum haka dai haka dai yadda yake dai a bushe, to yaushe ma za su gan shi da wani daraja. Amma idan aka inganta maka aikin ka malami, zaka fito professor, zaka fito da kana da karama haka da sauran abubuwa, wallahi tallahi za ka yi kokari kai ma ka wadatar da yaran nan ta ilimi. To saboda haka gwamnati su ji tsoron Allah, ta ji tsoron Allah. Malami ba mutumin banza ba ne, da malami ma ya ci sarki daraja. Saboda me? Saboda idan aka zo ko yaushe akan ce to mal headmaster me zaka ce headmaster me zaka ce saboda muhimmancin sa da kuma irin amanan da aka bashi so yau amanan nan babu shi malami an maida shi kunkurusha duka malami an maida shi wanda bai san darajar kudi ba wallahi wani lokacin Hajiya Halima da naga malamai da suke fama bai wuce sati hudu da suka wuce ko ukun nan ba wallahi ta laji san da mai kwalla malami ne wai ya je yana roƙon abin da zai ci a gidansa malami
Gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar na cikin tawagar da tarako ko kuma da ta zo na Amurka tare da shugaba Muhammadu Buhari lokacin da ya halarci taron da aka yi akan makamashin nukiliya. Ibrahim Alfa Ahmed ya zamna da shi sun tattauna har yayi tambaye shi game da wasu kudaden da gwamnatin Amurka ta tallafa ma tsarin ilimin jihar Bauchi da su wato kimanin dala miliyan 58 domin ta inganta tsarin ilimi. Ibrahim ya tambayi barista MA Abubakar ko ya za a yi amfani da waɗannan kudade?
Wannan kudi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a jihar Bauchi. Wato a turanci abin da ake kira capacity building ma'aikatar ilimi na jihar Bauchi. Bayan haka za a yi amfani da wannan tallafi wajen wani shiri na musamman na agazawa 'yan asalin jihar Bauchi daga ƙauyuka musamman waɗanda Allah bai huwace musu abin hannunsu ba. Akwai wani shiri da ake kira a turanci conditional cash transfer. Wanda shi wannan shiri ana zaɓo gidajen da suka fi talauci a ƙauyuka a faɗin jihar Bauchi wanda ana farawa da tallafa musu da ba su ₦5,000 kowane wata. Wannan amfaninsa shi ne saboda ya ƙara musu ƙaimi wajen tura
daga cikin wannan asusun
shi asusun na Amerika zai shigo mu kuma jihar Bauchi ma za mu saka namu kasan sai a tara shuri guda da sai a amfani da shi wajen wannan shiri. To ana yin sa ne musamman saboda a ƙara musu ƙaimi wajen tura ƴaƴansu zuwa makarantu musamman ƴaƴansu mata da kuma kai ƴaƴansu asibitoci wanda zaka tadda cewa saboda talauci akwai mutanen da kotun ƙara asibiti ba sa yi. Saboda kawai watakila dan tazarar da ke tsakanin ƙauyensu da inda asibitin yake ba za su iya tashi su biya dan kuɗin da za su hau babur su tafi wannan wurin ba. To da wannan irin tallafi yakan ƙara musu ƙaimi don su yi ire-iren waɗannan.
Akwai wani irin tsari na agaji da ake amfani da shi a dacen baya inda kamar su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba da suke son tallafawa sukan tura kamar malamai da kuma ƙwararru domin su rika koyarwa da kuma horas da malamanmu da makamantansu. Babu irin wannan tsari ne yanzu da kuke da shi cikin irin wannan bangare na agaji?
To hakika a yanzu babu wannan tsari na musamman, amma kamar yadda na faɗa da farko amfanin wannan shiri tun farin farko shine na horar da su masu hannu da shuni wajen gudanar da harkokin ilimi cikinsu har da malaman makaranta saboda su koyi hanyoyi na zamani na gudanar da harkar ilimi din da kuma koyarwa.
To masu saurare, mun kawo ƙarshen wannan shiri, amma kannan muna miƙa gaisuwa da godiya zuwa ga waɗanda suka bi mu yanzu haka ta Facebook kamar Kaka Tijani, Abubakar Ahmad Roni, Abubakar Muhammad, Yusuf Dallami. Shi Abubakar Ahmad Roni har ma ya rubuta cewa makarantun kuɗi su ne muke ganin sun yi inganci, amma duk yaran da aka nuna masa muhimmancin ilimi tare da ƙarfafa masa gwiwa wato motivation da kulawa akan abin da ake masa a makarantar da yake, zaki ko zaka ga wato ko da makarantar gwamnati yake sai ya hita daban. Wannan wani abu ne da iyaye ya kamata su lura su ba wa ƴaƴansu. Kin ga nan ya nuna muhimmancin ba bai kamata a bar malamai da makaranta da gwamnati kawai ba, iyaye dole ne su riƙa shigowa. Idan aka koyar da yaro a makaranta in ya zo gida kuma a duba me yayi, inda bai gane ba a taimaka mishi ya gane. Kamar yadda ake a nan.
Ƙwarai da gaske.
Tunda nan dole mun gama aiki mun je gida, amma dole mun zauna mun yi karatu. Ko mutuwa za ka yi sai ka zauna ka yi da ƴaƴanka.
kai ma kuma ina ƙara maka kaifin basira
sosai da watan iyaye iyayen da ba su yi karatu ba kuma ƴaƴan unguwa masu ilimi su taimaka. Ma saurare iyakacin shirin kenan, sai gobe a huta lahiya.